إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin Alƙur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na Ramadan. A yau muna goma daren 11 ga watan Ramadan shekara ta 1439 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da ranar 26 ga watan 5 shekara ta 2018 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna nan cikin suratu Tauba, inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 49, ko kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta 50 zuwa ta 51, 52, ayoyi guda uku. Kamar da muka saba, kafin bayani akan su mukan saurari karatun bakin su. Malam bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Ma'anar wannan aya a taƙaice, da Allah yake in tusibka hasanatun, ina nufin ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idan wani abin farin ciki ya faru da kai, idan wani abin daɗin rai ya same ka, ta suhun sai wannan abin ya bakanta wa munafiƙai rai, sai su shiga bakin ciki da jin ba daɗi. Wa in tusibka musibatun, idan kuma wata jarraba, wani abin ki ya riske ka, ya same ka, ya cin maka, wato hukuntawa daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kulu qad akhadna amrana min qabl, sai su kama cewa ai mutuni mun wato ɗaukar wa kanmu matakin samun kariya game da wannan da kin fita yaƙi da muka. Da mun fita da yanzu wannan karabkiyar da aka yi aka doddoke wasu aka raunata aka kashe na kashewa aka kama na kamawa da yanzu da mu a ciki wannan jarraba da kuka fuskanta ta ko an je yaki ba ku yi nasara ba to sai wannan yasa su kuma wato ai sai ka jin cewa to su kam dama hasashen su ya ba su haka za ta faru dama can sun dauki matakin kada abin ya rutsa da su shine kad akhadna amrana min qabl domin yadda za mu samu wato makari kariya daga fadawa cikin wannan matsala to da ku sai zaman to wannan abu da ya same ka su dadi yake musu su da ka samu matsala kamar yadda in ka samu farin ciki kuma suke jin ba dadi Allah subhanahu wata'ala yace wa yatawallaw wa hum farihun sai kuma wato ainihin su juya suna masu farin ciki da abinda suka yi su suna ga cewa abinda suka yi na kin fita yaki ya zama musu abin dadi da murna sannan kuma suna masu farin ciki kan abin da ya same ka kai da sahabbanka na kun fuskanci wato ainihin jarraba a wajen yaki ba ku kuka yi nasara ba ko wani abu makamancin wannan da ka iya faruwa da kuma da dadi su kuma ya zama da shi suke farin ciki da jin dadi fasara wannan aya ta salo mai fadi da Allah subhanahu wata'ala yace in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun zuwa karshen aya to a wannan gaba ko a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana fada mana wani salon ne daban dangane da abin da ya shafi muni na zakatan munafikai game da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da yadda suke da miyagun ayyuka da suke aikatawa shine sai Allah subhanahu wata'ala yake labarta mana tsananin kiyayyar da suke da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma mu'minai sahabbansa da suke tare da shi cewar idan har aka waye gari wani abu kyakkyawa ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya samu sahabbansa ko kuma ya same su gaba daya to wannan abin dadi shi kuma sai bakanta musu idan kuma wata jarraba ce ta faru da mu'minai manzo da sahabbansa to wannan abu su kuma sai ya musu dadi wanda wannan ina nuni akan gabar su da kiyayya su ta kai matuka da har ba sa san abin da zai faranta ran manzo da sahabbai da kuma suke kauna da san abin da wato ainihin zai zama musu jarraba da musiba to wannan salo ne daga salo salon miyagun dabi'u da halaye da kuduri na munafikai da suke da shi game da musulmi da wato ainihin musulunci har wai malamai suke cewa abin nufi game da wannan aya na cewar idan wato wani abin dadi ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai su bakin ciki idan kuma wani abin jarraba ya faru da su sai su ji dadi su murna malamai suke cewa ma'anar haka idan kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka kuka tafi yaki sai Allah ya ba ku nasara ya rinjayar da ku akan abokan gabanku to hakan sai ya bona na musu su ji ba dadi su ba haka suka zo ba sai su dama sun yi fita sun kawo uzuri na ƙarya sun goya da rantsuwar ƙarya su ba su fita ba to kuma gashi an je an yi nasara har ma an samu ganima sai su ji ba dadi dama su ƴan amore wa duniya ne sai su ga dama da su aka samu su ma aka sa a basu saboda haka saboda wannan nasarar sai su yi bakin ciki su ji ba dadi idan kuma wani abu ya zo ya faru da kai wanda zai zama kamar ya cutar da kai ko kuma ya sa ka cikin halin damuwa kai da sahabbanka to sai su ce mu kam dama tuni mun tsaye da abin da zai saba mana lafiya da kufuta daga wannan jarraba ba mu sa kanmu ba bare abin ya same mu sannan Allah yake cewa wa yatawallaw wa hum farihun sai su juya suna masu farin ciki daga ina suke juyawa malamai suke cewa suna juyawa ne zuwa ga iyalansu daga guraren da suke zama su taru domin yin hira da kuma guraren da suke zantawa a junansu, da lokacin da suke komawa zuwa gidajensu daga wannan guraren hira, sukan tafi suna murna da farin ciki da jin cewar wata jarraba ta afka wa muminai ta faru da wato ainihin manzo da sahabbai, sannan kuma su sun samu kansu ba sa cikin waɗanda haka ta faru da su, wannan yake sa su tafi gida daga guraren zaman hiransu bayan sun hira sun tattauna, a ka ji abin da ya faru, ai mu dama mun hangi haka, ai muna tsammanin dama da yiwuwar haka ta faru, ai shi yasa muka kawo uzuri ka ce mukan ba damu ba, su sai su tafi suna farin ciki cewar sun yi wa kansu dabara, sun ji daɗi da ba su zama cikin waɗanda haka ta faru da su, kuma suna murna da farin ciki jin cewar jarraba ta faru da manzo da sahabbansa. Wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka, daga ciki tana sanar da mu alama daga alamomin munafukai shine a ga munafiki ina farin ciki kan abin da ya munana wa mumini ko ya bakanta wa mumini, sannan kuma a ga wato ainihin yana farin ciki da abin da wato ina farin ciki da abin da ya munana wa mumini, ina bakin ciki kuma da abin da ya faranta wa mumini isa shi jin dadin rai, to na alama ce ta munafurci, domin musulmi mumini na kware baya son abu na rashin dadi ya samu dan uwansa mumini, mumini na kware ina shiga damuwa a yayin da dan uwansa mumini ya shiga cikin halin damuwa, to in kaga wanda shi kuma farin ciki yake da jin dadin abu ya faru da musulmi mara dadi, kuma yana wato ainihin murna da fadina ba kai bakin ciki da abin da wato an shafi muminai na dadi, to alamu ne cewar munafiki, to Allah subhanahu wataala ya sanar da mu wannan a wannan aya, sannan kuma an yaye mana an fayyace mana sirrin munafikai, an kuma wato an tozarta su da fado wannan halayya ta su da in ba wanda ya san cikin komai da komai ba, kamar Allah subhanahu wataala ba mai iya sanin cewar ga abin da yake cikin ransu na farin ciki sakamakon jarraba ta faru da muminai, ga kuma abin da ke cikin ransu na wato ainihin bakin ciki sakamakon wani abin nasara ya samu muminai, to wannan shine abin da wannan aya take koyar da mu, bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ma'anar wannan aya a takaice umarni akai ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ce da waɗannan munafikai babu wani abu da zai same mu kyakkyawa ko mummuna illa ma kataba Allahu lana, sai abinda Allah ya hukunta ya zartar mana ya rubuta shi cikin littafin Lauhul Mahfuz huwa maulana, kuma mu Allah shine mai taimakon mu akan duk abin da ya tunkaro mu, mugwayen makiyan da muke tare da su ne za mu kara da su, a wani abu ne daga shedanu ko daga dabbobi masu cutarwa ko daga kambun baka ko ma dai daga me, huwa maulana Allah shine mai taimakon mu akan duk abin da ya wato anin tunkaro mar dadi, sannan wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kuma ga Allah kadai bayan sa muminai suke miƙa al'amarin su gare shi, ga Allah kadai bayan muminai suke dogaro ba sa dogaro ga wani Allah subhanahu wataala. Fasar wannan aya ta salo mai fadi da Allah ya ce qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, kace babu wani abu da zai same mu na jarraba ko na abin farin ciki da jin dadi sai abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta idan tar rubuta cikin Lauhul Mahfuz. Malam Muhammad bin Ali Shawkani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa amfanin wannan amsa da Allah subhanahu wata'ala yace ya fada wa munafikai tunda su suna farin ciki da abin da ya samu mu'minai na jarraba suna bakin ciki da kyakkyawan abin da ya shafi mu'minai to shine sai Allah yake cewa da manzo ya ba su amsa ya fada musu cewa fa da jarraba da abin da yake da dadi na ni'ima babu abin da zai faru da su mu'minai sai abin da Allah ya hukunta ya zartar tun kafin ya halice su tun kafin ya samar da kowa tun kafin ya duniya saboda haka su suna da masaniyar duk abin da suka ga ya faru da su abin da Allah subhanahu wata'ala ya nufin ya faru da su ba wai wani sakacin su bane ko wato anin zamantowar su wanda ba su dace da wato anin samu ni'ima ba ni'ima ne ba su samu ba ko kuwa wato sun dace su samu wannan jarrabar idan jarrabar ce ta same su malai yake cewa amfanin wannan amsa dan mutum ya sani cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wani abu ya kuma zartar da shi to sanda duk abin ya faru zai zo wa bawa da sauki ba zai samu kansa cikin kidima da imautar da za ta sa wato in wanda zai rasa imani ne ya rasa ba saboda ya san babu wani abu da zai faru da shi face kafin a yi shi an hukunta an zartar zai faru da shi to idan ya faru sai zan masa sanyin zuciya cewa wannan fa dama an riga an hukunta mu saboda haka duk wani abu da ya shafi bawa na alkhairi ne ko na sharri to ya san cewa da hukunci ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma zartarwa to wannan zai sa in musiba ce za ta zama ba komai a gurinsa ba idan abin ni'ima ne to zai kuma wato ainihin gode wa Allah subhanahu wata'ala ya koma gare shi yaba amma in jarraba ce to tsananin tsacin jarrabar da kuma wato tsananin raɗaɗinta ba zai sa ya ruɗe ya kiɗime har ya ɓarar da imani ko kuma ya magauta ya rasa kansa ba wannan ba zai sa ya samu kansa cikin tsacin ran wai abokan gaba suna zindansa ko suna zaginsa wannan ba zai sa wani mai hasada dan yi masa hasada abin ya dame shi ba saboda ya san cewa wani ubangiji wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya nafaci shi da shi sannan malam Muhammad bin Muhammad al-Shawkani al-Shankiti Allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hadid ya rada fayyace mana al'amarin jarraba da yake wa bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa dukkanin baki ɗayan jarraba da dukkanin ma al'amura da suke samun bawa mutum to babu wani abu da yake faruwa da shi face tun kafin Allah ya halicci halittu gaba ɗaya ya riga ya hukunta wannan abu tun kafin a samar da ita kanta jarrabar Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya zartar ya rubuta sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir Allah yake cewa babu wata jarraba da za ta afku a ban kasa ko kuma ta faru da ku a kawunan face tana nan tabbata a cikin lauhul mahfuz tun kafin mu halitta halittar da za mu jarraba tun kafin mu samar da ita kanta jarrabar da za mu yi musu inda zalika yin wannan a hukunta abu a zartar da shi a rubuta shi kafin faruwarsa abu ne mai sauki a gurin Allah kai za ka ganin abin ina da wahala yau gashi an ce mutane kaza a gari kaza sun yi hadari ba wanda ya fita daga cikin mota a guri kaza kuma abu kaza ya faru a unguwar da kake sai ka ji kana kirga jarraba 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 sai ka kirga 30 sama da haka to iya na tsokin da ka sani ke to ba nan ba na duk duniya baki daya ba wani wanda ya faru daga ciki guda daya face dama akwai shi a rubuce Allah ya san da shi ya hukunta shi to wannan idan bawa ya san haka to ba wani abu da zai same shi cewa hannu aka sa masa ko kafa aka sa masa an fahimta ko to saboda haka magana ya dauki abin da Allah ya dora masa ya dora kan wani bawa bai taso ba wani ya ji dadi dan abin ya same shi ba zai bakanta mar da ba to saboda haka wannan yana daga cikin amfanin abaiwa munafikai amsa da cewa kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da Allah ya ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun abin nufi ga Allah kadai bayan sa mu'mini suke dogara wajen nema wa kansu wani abin amfani wajen fatan su samu wani abu na maslahar rayuwa duniya ce ko lahira kuma da Allah subhanahu wata'ala kadai bayan sa mu'mini suke dogara wajen neman ya ingije musu abin da ya addabe su ko ya sa su a cikin tsaka mai wuya saboda haka wanda ko duk ya dogara da Allah ba zai tabe ba wanda kuma duk ya dogara da wannan Allah to wannan shine tababbe kuma wannan shine wanda ba zai kai ga cimma manufarsa ba wannan aya tana koda mu abubuwa kamar haka tilastin dogaro da Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin maida hankali da himmatuwa game da abin da ya shafi maganganun munafikai kada maganganun munafikai su bata ma rai kada su dugun zumaka a ka dogara da Allah da kuma sani duk abin da ya faru da kai daga Allah ko dadi ko wuya bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani abu da zai faru da bawa face Allah ya riga ya hukunta shi ya kuma zartar da shi dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa da sahabinsa Abdullah dan Abbas ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillah yahfazka har inda ya kai ga inda manzo yake cewa ka sani babu wani abu da zai faru da kai sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufin ya faru da kai na dadi ko na wahala yace inda jama'a gaba daya za su tattaru na duniya akan su amfane ka da wani abin da Allah bai riga ya zartar maka ba basu isa samu maka wannan abu haka kuma inda za su taru duka gaba daya bayi na duniya akan su fitar da kai da wani abu da Allah bai zartar maka zai faru da kai ba basu isa su haifar maka da shi ba komai an rubuta an gama rubutawa alƙalaman da suka rubutun da takardun da aka rubutun ya bushe ba wani maganar danyantaka bari a ce a goge can a sake rubuta wani abu saboda haka bawa musulmi abinda ake bukata da shi ya dogara da Allah kuma ya sani ko me ya faru da shi zartacce ne daga Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa kul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu an yusibakum Allah bi'adhabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ma'anar wannan aya a takaice umarni manzo aka yi masa mana Allah subhanahu wata'ala ya ƙara umartar manzo ne da ya sake faɗar wata amsar ko ya ci gaba da faɗawa munafikai abin da ya kamata su ji su kiyaye daga gare shi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qul hal tarabbasuna bina kace da su ba fa komai kuke jira ya afku da mu ba ko munafikai illa ihda al-husnayn face sai ɗayan abubuwa biyu kyawawa ko face sai ɗayan mafiya kyawawan abubuwa kowanne daga ciki babu wato ainihin asara a gurin kowanne daga ciki mu kyakkyawa ne ba mummuna ba ne. Sannan kuma ka faɗa musu cewa wa nahnu natarabbasu, to mu ma kuma muna nan muna jira game da ku, me muke jira? An yusibakum Allahu bi azabin min indi, muna jiran mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata azabarsa daga gare shi ta musamman wacce za ta halaka ku ta zama da ku, aw bi aydina, ko kuma ya azabtar da ku a madadin mu mu zama sila da sanadi ta hannunmu, mu amfani da hannunmu da Allah ya bamu mu kakkashe ku. Kuna ji kuna kallo, mu zama wato ainihin azaba gare ku, mun kakkashe ku, mun kama na kamawa, mun kuma wato ainihin raunata na raunatawa. Ka gaya musu fatarabbasu, ku ji gaba da jiran abin da zai faru da mu, ku ci gaba da jiran ƙarshen al'amarinmu. Inna mutarabbisuna, mu ma kuma muna nan muna jiran ganin ƙarshen al'amarin. Da mu da ku za mu ga wane ne ƙarshensa zai yi kyau, mu ko ku. Kuma na rawana aya ta salo mai faɗi, ana faɗa mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku munafikai, a koda yaushe abin da kuke kai jira kuke ku ga wani al'amari ya faru da mu, wanda wato ainihin mu a gurinmu abubuwan da suke faruwa da mu ɗin ɗayan abu biyu ne, kuma kowanne kyau ne da shi a gurin, ko dai mu ci nasara akan abokan gabarmu idan mun yaƙi, wannan ya sa mu samu ganima, ya sa mu samu lada a gurin Allah. Saboda haka hakan alkhairi ne mu gare mu, riba ce gare mu, abu ne mai kyau mai daɗi a gare mu. Ko kuma mu je yaƙi a kashe na kashewa daga cikinmu su yi shahada, ko kuma ita shahada in bayan matsayina manzantaka da na siddiƙantaka ba matsayi ya kamarta, da bawa mumini zai hau gare shi ko ya cin masa. Saboda haka mu wannan ya sa mun sauki, mun samu kanmu a wata madaukakkiyar daraja, mun cimma samun wani matsayi a gurin Allah da ba za mu iya samunsa in ba ta irin haka ba. Saboda haka wannan shi ne ku jiran da kuke mana, shi yasa in mun samu jarraba a filin daba an kashe mu, ku sai ku ji daɗi, kuma mun fi ku jin daɗi don shahada muka samu. Yan uwan mu sun shahada, sai mu ji cewa a kaga wani ya riga mu, ashe da rabon wani zai ci gani shahada. Ku kuna jin daɗi, mu mun fi ku jin daɗi, ku da san kun ji daɗi za mu ji haushi. Kuma kuma mun bi ku jin daɗin an samu shahada, ko kuma idan wanto cewar a'a mun ci nasara a yaƙi, mun kashe na kashewa, mun raunata na raunatawa, mun taho da ganima, ko ku ji ba daɗi, ko kuma mu ji daɗi, sai ka mu da a daɗi muke, kuna kuke samu kanku lokacin daɗi wani lokacin rashin daɗi, to wannan da kuke jira a tattare da mu. To ka ga mutum abin da yake jin daɗi in jarraba ta same ka, to ai ka fi shi jin daɗi, to kuma wani haushi zai ji, wace murna zai yi da kai, ka wato ainihin watsa ma ƙasa ido. Shi daɗi yake ji an yi nasara a kanka, an kashe na kashewa, an raunta na zauta, kai kuma ka fi shi jin daɗin an maka rauni saboda Allah, ka fi shi jin daɗin wani ya riga mu gidan gaskiya ya yi shahada, to wani haushi zai tura maka, ba wani magana haushi a ciki. To sai ake cewa to kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu, to su kuma ga abin da suke jira ga munafikai da sauran arna, su kuma ɗayan muna na abin suke jira da su, abubuwa ne kowanne ba mai kyau, kowanne ba mai daɗi. Ko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da wata azaba kai tsaye daga wajensa, sakamakon kasancewar su kafirai ko munafikai. Saboda haka wannan jarrabar bala'i ce a gare su, baƙin ciki ne gare su, rashin daɗi ne a gare su, ko kuma Allah in ya tashi
bai saukar da azabar za ta same su kai tsaye da ya zuwa gare su ba, a'a sai ya sanya jarrabar da zai musu ta hanyar muminai suke tare da su, su ne za su wato ainihin yaƙe su, Allah ya dora su a kansu, su kakkashe na kashewa, su kama na kamawa. To wannan duka ba mai daɗi a gurin munafukai ko arna, in an kashe su ba za su zai sanar da wani abu na sakayya a gurin Allah ba, kuma a nan duniya an rasa musu da abin da suke ganin morewa ce su rayu su sha fi abubuwan da za su. Sannan kuma idan wato an ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya sauko musu da azaba kai tsaye ba tare da sako wani hannun mumini a ciki ba, nan ma dai Ubangiji subhanahu wata'ala so mun taɓiye musu na wannan azabar da ya musu kai tsaye kafin kuma su tattar a lahira wasu tafi wannan muni. Saboda haka su duk abin da ake jira gare su ba mai daɗi ba mai kyau, amma wanda suke jiran su ya faru da muminai to kowanne ya faru da su muminai kyakkyawa ne a gurin su. Allah ya ce to ka faɗa wa munafukai da sauran kafirai wannan amsa, ita ma za ta sa su san ku su waye kuma ya kuke da su ya kuke da ku. To saboda haka Allah ya ce ya gaya musu fatarabbasu, ku ci gaba da yin naku jiran na alkhairi gare mu, don alkhairi ne ko kun sani ko ba ku sani ba, ko kun yadda ko ba ku yadda ba, mu ko mu ci gaba da namu jiran game da ku wanda yake sharri ne gare ku, ko kun yadda ko ba ku yadda ba. Sai abinda wannan aya take koyarwa, wannan aya tana sanar da mu dasawa bawa musulmi shauki da bege na tafiya yaƙi saboda Allah. Saboda ko dai kai nasara ka samu ganima ka samu lada ka kuma yi ƙima da kwarjini a idan abokin gaba, ko kuma ka je a raunata ka ka samu tabo saboda yardar Allah, ko a kashe ka ka yi shahada ka samu wato falalar da Allah yake baiwa shahidai. Wannan aya hakan da ta faɗa tana dasa wa bawa mumini ne shauki da bege na ibadar yaƙi saboda alkhairin da ke cikinta, babu asara ko ta wani lokaci ko ta wani fuska. Sannan bayan haka aya ta nemi mana bayani akan mummunan ƙarshen munafukai da sauran kafirai, imma dai azaba ta kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala ko azaba ta sanadiyar isan ya bayan sa muminai su fata-fata da kafirai da munafukai, kowanne mara daɗi ne. To shi ne abin da ya shafi karatun muna yau, abin da muka dai da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mu. Na kace yake cewa batun macen da take da ciki ko take shayar da jariri ya zamanto hakan yasa ta buƙaci ta iya aje azumi, idan ta aje azumin ba ta yi ba ta ciyar a duk ranar da ta ci ta sha, shikenan wannan azumin ya wuce a kanta ba za ta rama shi ba kuma ba abinta, ko kuwa ta jira zuwa lokacin da wato anan yaron nan shan nonansa ya kai ga yanayin da ita din za ta iya yin azumi ta yi ɗaya ta huta bayan wasu kwanaki ta kuma yi kafin shekarar ta zama ta gama, wanne ne ya fi dacewa da ta yi ko ya fi? Jumhurin malamai masana addinin musulunci da bibiyar dalilai da suka shafi ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama abinda suke kai na fatawa, duk macen da ciki yasa ta ci ko ta sha ko kuma shayarwa ta sa ta aji azumi ta ci ta sha, to idan bayan sallah bayan wato gama azumi ta samu kanta a yanayin da za ta iya jajjefa azumin ta yi har ta gama, to yin azumin shi ya fi alkhairi. Saboda Allah yana cewa wa anta sumu khairul lakum, ku yi azumin shi ya fi alkhairi gare ku akan ciyar wadda aka ce za a iya yi ba sai an yi azumi. Akwai kuma wanda suke da fatawar cewar a su suna riskar da mai cikin da ta kasa yin azumi sakamakon ciki, ko ta kasa yin azumi sakamakon shayarwa, da mutumin da tsufa ya yi tsufa baya iya azumi, ko mutumin da cuta ta same shi wacce ba a tsammanin zai warke ya gagara yin azumi. Suna riskar da su da waɗannan, amma jumhur na malamai suna riskar da su da mutumin da tafiya ko ta rashin lafiya da ake iya warkewa ta sa ka ci ka sha bayan ka samu lafiya, ko ka gama tafiya ka koma daga baya ka rama. An fahimta, sun ɗauki wannan duba da cewa Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum, sai azumin shi yake. Galibi yanzu da wasu malaman suke ba da fatawa da cewar ai mace mai ciki ta ci ta sha ta ciyar, ko kuma mace mai shayarwa ta ci ta sha ta ciyar, to wasu matan an waye gari saboda haka ba masa azumi. Domin galibi in bata shayarwa a shekarar, to za ka tattara ciki a wata shekara, to shi zaki azumi a ai an ce masu ciki su ci su sha su ciyar, musamman ma da ciyarwa ba ita za ta yi ba, wani ne zai mata shi za a dora wa magana ya kawo abin da za a ciyarwa. An fahimta ko? To kuma aka tafi a haka ba san da za ta yi, amma in ka cire wannan da za ta zama kirjin biki ita ce mai karɓar 'yan biki, sai ta yi na bata ci ba. Amma saboda azumi ne sai kuma ta zuciya ta tabi a mata cewar ai an ce dama ai an ce ai an ce, saboda haka ai azumin shi yake duba da abin da jumhur suka tafi. Allah ya samu da yasa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي. آمين.